Shugaban Ibman na ƙasa Chinedu Okoronkwo shine ya bayyana cewa kungiyar za ta ƙara kuɗin man fetur nan ba da jimawa ba bisa dalilin tashin farashin dalar Amurka a kasuwar canji. Chinedu ya bayyana haka ne a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannunsa. Chinedu ya ce ya lura cewa farashin mai zai ci gaba da hauhawa idan dala ta ci gaba da tashi a kasuwar hada-hadar kuɗi. A nashi nazarin, mataimakin shugaban kungiyar Ibman na ƙasa Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ya ƙarin haske akan bayanan shugaban kungiyar.
Mu kan mu ƴan kasuwan mai masu zaman kansu muna cikin wani mawuyacin yanayi, domin idan ka je ka ɗauko wannan mai ka zo ka sauke a gidan manka babu ciniki, zaka ga mutane ba za su iya sayen wannan kaya ba saboda dashi. Kuma abin gaskiya abin ban tausayi ne idan ki zo har dai a nan cikin arewacin Najeriya ki duba, yawancin gidajen mai ba su iya sai da mai, sun kukkulle gidajen man su sun sama Allah ido. Saboda haka muna da ainihin ragowa na rashin ciniki kware da gaske. Ciniki ya riga yayi ƙasa, yana da wahala ma ka sauke mai har ka samu abin da zaka iya biyan ma'aikatanka, sa'annan kuma ka samu abincin da zaka ci. Al'umma suna cikin tsanani na wahala.
A nashi nazarin, ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce dama dole a samu irin wannan yanayi muddin kaya sun fi masu son kayan yawa a kasuwa.
Duk lokacin da aka ce masu son kaya sun fi kayan da ke kasuwa yawa, farashi yakan tashi. Idan kaya yayi yawa a kasuwa babu mai saye, farashi yakan sauka. Amma a maganan man fetur ba maganan saye da sayarwan bane kawai, a'a ta wani hanya ake samo man fetur din? Ma'ana in zaka noma masara ko dawa ko masu yin fulawa ko siminti ko ababe irin wa'innan, sukan amfani da alƙaluman da suke samu ne wajen sayan kayayyakin da suke sarrafawa har su samu ababen da za su sayar. Idan farashin kayan da suke saye su sarrafa su yi abin da za su sayar ya tashi, to su ma fa dole farashin su na sai da kayan da suka yi wato suka sarrafa dole ya tashi. A nan muna magana idan misali kuɗin sufuri na ɗauko man fetur daga ƙasashen ƙetare ya tashi, farashin man fetur a Najeriya dole ya hau. Muna amfani da dalar Amurka ne ko kuma mu ce kudaden ƙetare mu shigo da man fetur daga ƙasashen ƙetare, farashin kudaden ƙetare ƙara tsada yake yi.
Shi ma ƙwararre a fannin kasuwanci da hada-hadar kuɗi Dr. Ali Abdullahi na Jami'ar Kashere a Gombe ya ce cire hannu a tallafin mai da gwamnati ta yi shine yasa farashin mai zai zama daidai da farashin kayayyaki a kasuwa.
Akwai abubuwa kamar guda biyu yanzu da suka taso masu ƙarfi wanda dole kusan farashin man fetur ɗin dole ya tashi. Na farko shine hukumar fetur ta duniya wato OPEC ta kawo wani yanayi na rage yawan man fetur da ake sayarwa a kasuwannin duniya, da cewa su rage yawan kaso da ake bayarwa, kuma sun rarrage ƙasashen Saudi Arabia da sauransu sun rarrage. Saboda haka farashin man fetur sai ya tashi daga dala 70 da kaɗan da ake sayarwa yanzu ya kai kusan dala 90 duk ganga guda ɗaya. To saboda haka wannan ya sa farashin man fetur ɗin a kasuwar duniya ya tashi sosai, duk ƙasashe suna sayan man fetur da tsada. To tunda mu yanzu mun ki tace man fetur a cikin gida Najeriya, za mu ba da ɗanye mu je mu siyo wanda aka riga aka tace. To kenan yadda ya tashi a kasuwar duniya haka za mu siyo shi da tsada mu shigo da shi cikin gida Najeriya. Na biyu, akwai matsalar har yanzu a canjin kuɗi na naira da dala. Kwanakin baya Najeriya tana amfani da regulated foreign exchange system, wani tsari wanda gwamnati take tallafawa darajar naira don kar ya faɗi, kuma don ya zamanto yana da sauki wa 'yan kasuwa in za su je waje su siyo kaya kar su siyo da tsada don mutanen Najeriya su ɗan samu sauƙinsa. To an yi wasa da wannan waje, wa'yansu suna amfani da wannan damar gwamnati za ta tallafawa dala ɗin a farashin naira 460 a dala ɗaya, a maimakon in an karɓa a farashin gwamnati a je a siyo kaya da sauki, to sai su ɗauki wannan dalar da aka ba su a naira 460 sai su kai kasuwar bayan fage wato wajen 'yan canjin kuɗi biro da canji, sai su je su siyar da shi a kamar naira 700 da kamar 20 ko da sama da haka. To kin ga mutum zai zo bai aikin komai ba ya ci riban kuɗi mai yawa, duk dala ɗaya ya ci kusan naira 200 ake nema. To sai ya zamanto ana ta wasa da wannan wajen, gwamnati sai ta ce ta janye ba za ta tallafa wa nairan ba. Saboda haka da aka sake yanzu darajar naira ya lalace ya yi kusan kaiwa naira kusan 1000 ne dala ɗaya.
Amma mataimakin shugaban kungiyar Ibman ta ƙasa Abubakar Abubakar mai gandun ɗakin gari ya bada shawarar mafita.
Gwamnati dole ta dauki mataki na gaggawa a tabbatar da cewa waɗannan refinery namu na Najeriya sun fara aiki cikin wannan shekara. Sa'annan kuma ayi kokari a kawo wani nau'i kuma wanda za a iya amfani da shi maimakon ainihin amfani da man fetur, wato kamar yadda wasu ƙasashe ke amfani da wasu abubuwa daban-daban.
Abin jira a gani shine irin matakin da gwamnati za ta dauka wajen gaggauta kawo wa al'umma sauki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.